أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Imam Muslimi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saki bamu wannan dama na saki kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tare albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Insha Allah maudu'inmu zai kasance dangane da girmama mutane inda za mu ga wani mahanga ne addinin musulunci ke da shi musamman ta hanyar hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka dangane da mutane musamman musulmi daga cikin su yaya kamata ya kasance mutun yaya hulɗa da su yaya kamata ya kasance mutun yaya mu'amala da su yaya kamata ya kasance mutun ya zauna da su sanin haka yana da muhimmanci su san gaske ga musulmi da ma wanda yake ba musulmi ba zamu ga ganin addinin musulunci ba addini bane wanda ya kasance bushashan addini ma'ana addinin da baya ganin kowa da kima wal azbillah ko kuma addinin da zai tarbiyantar da ma'abutan shi akan wulakanta mutane da kuma wahal da su da kin yi musu hidima ba irin wannan addinin bane addinin musulunci addini ne wanda yake girmama mutane kuma yake kira ya zuwa ga girmama mutane hakanan kuma yake kira ga yi ma mutane hidima da kuma tausaya musu da kawar da duk wani abu wanda zai iya kawo matsala ko kuma cikas a cikin rayuwarsu wannan kenan idan mutane sun fahimci hakikanin addinin musulunci ta hanyar ɗabi'un da ya karantar ta hanyar sifofin da ya karantar da kuma inda ya buƙace kasance ma'abuta wannan addini din sun sifanto to lalle zai yaba ma addinin musulunci lalle zai jinjina ma addinin musulunci lalle zai fatan ya kasance addinin musulunci shine addinin da zai gudanar da rayukan mutane saboda haka yana da kyau mu yi mururin sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma na iyalan gidan sarkaka dangane da abin da ya shahi wannan al'amari din mu ga inda rashin cutar da musulmi da ma mutane gaba daya yake da muhimmanci a cikin al'amarin addinin musulunci da karrama su da girmama su da rashin wulakanta su da rashin kaskantar da su yazo cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam cikin littafi mai suna al-Uhud al-Muhammadiyya shahi na 498 manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa ra'aytu rajulan yataqallabu fil janna fi shajaratin qata'aha an zahri at-tariq kanat tu'zi al-muslimin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa naga wani mutum yana jujjuyawa yana shakatawa cikin aljanna yanda yake so saboda me sakamakon itaciya wanda ya yanke yadda ta gehe wanda wannan itaciyar ta kasance tana cutar da musulmi wannan hadisi yana nuna mana matukan kima da kuma daraja da daukaka da mutum zai iya samu sakamakon ya kawar da abin da yake cutar da musulmi kenan yi ma musulmi hidima da kuma kawar da duk wani abin da zai cutar da su wannan zai sa mutum aljanna so diya mutum zai dauka kawai su sallah su azumi su zakka da sauransu karatun alqur'ani ibadodi shi zai kai mutum aljanna sai zaman to ya gafala ga wasu abubuwa da suka kasance su ma suna da muhimmanci kamar ire-iren waɗannan abubuwa ɗin akwai wanda mutum suka ɗaukan ma kansu kawai addini shine cutar da mutane addini shine yima mutane keta, addini shine rashin tausaya wa mutane, sun yi bahagwa fahimta dangane da addinin musulunci. Alhali addinin musulunci tausaya wa mutane ne, yi musu hidima ne, kyautata musu ne, kawar da duk wani abin da zai iya cutar da su. Wannan ko ba kawai musulmi ba kawai, har wanda ba musulmi ba, saboda idan ka taimaka ma wanda ba musulmi ba, ka kawar da abin da yake cutar da su, za su girma addininka kuma za su yi kwaɗayin addininka. Sannan wannan zai iya kasance ma dalilin musuluntansu. Al misali, in za mu duba irin mu'amalan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi da Abu Sufyan da jama'an shi Qurayshawa, wanda suka kwashe wurin shekara 13 suna yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, har ya kai manzon Allah ya zama lazim dole sai ya bar garin ya yi hijira daga Makka zuwa Madina. Kamin wannan ma ya sa musulmi dawa sun hijira daga Makka zuwa Habasha, saboda cutarwan waɗannan mushrikan Qurayshawa. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ya yi fathu Makka, ya yaƙi ma ya shigo da yaƙi, ya zamanto sun sallama ba tare da yaƙi ba, manzon Allah ya samu sulta a kansu, ya samu iko a kansu, wanda su kankansu ba su shakku a kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kawai zai huce takaicin shi ne a kansu, zai ɗauki fansa a kansu, zai intikami a kansu. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake su je ya gafarta musu, ya yafe musu. Wannan tare da cewa mushrikai ne, ba su musulunta ba tukuna, amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yahe musu. Wannan yahe wanda ya sai yasa dewa daga cikin suka musulunta, kan cewa tabbas wannan ɗabi'a ne na annabci, wannan ɗabi'a ne na karantarwa ta Allah subhanahu wata'ala, wannan hanyar da Allah subhanahu wata'ala ya so ne. Kenan addinin musulunci ba ya zo ba ne don ya kawar da mutane ko ya kashe mutane ko cutar da mutane ba, kamar yadda wannan zamanin wasu suke kokarin su gwada ma duniya kan cewa addinin musulunci addini na ta'addanci, addini ne na kashe mutane, addini na yankan kawuka da sauransu, saboda su bata addinin musulunci. Sawa'an waɗanda suke yin shi da sunan addinin musulunci da waɗanda suke sa su su irin wannan ayyuka din, dukkanin su ba su wanci addinin musulunci ba, kuma wannan ba adalci bane ga addinin musulunci. In za a karanta tarihin addinin musulunci, in za a karanta sirran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, za a ga hakikanin addinin musulunci, menene koyarwar addinin musulunci. Daga cikin shi akwai wannan hadisin da muka karanta yanzu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayanin cewa saboda mutum ya ɗauke wata itaciya daga hanya wadda take cutar da mutane, Allah ta'ala ya shigar da shi aljanna. Wannan shine koyarwar addinin musulunci, yi ma mutane hidima, tausaya ma mutane, kyautata ma mutane, amma ba kashe mutane ba da kuma wulakanta su da cin mutuncinsu. Wannan ya sa a addinin musulunci. Hakanan ya zo cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yake cewa man akrama akhahu almuslim bi kalimatin yaltufuhu biha wa faraja anhu qurbatahu lam yazal fi zillillahi almamdud wa alayhi arrahma ma kana fi zalik. Wannan hadisi ma zo cikin usulul kafi cikin mujalladi na 2 shahi na 206 hadisi na 5, inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke bayyana mana cikin wannan hadisi kan cewa menene sakamakon mutum da ya girmama dan uwansa musulmi, meye sakamakon mutum da ya tausasa ma dan uwansa musulmi, meye sakamakon mutumin da ya walwale ma dan uwansa musulmi wani tsanani wanda yake a cikin sa. Sakamakon sa shine zai kasance a cikin inuwar Allah subhanahu wata'ala mai kakka, wadda a ranar tashin alkiyama babu wani inuwa banda wannan inuwa din. Sannan yana tare da rahama na Allah subhanahu wata'ala ma daman ya kasance akan wannan sifa din. Kenan girmama mutane, girmama musulmi, tausaya musu, taimakon su, warware musu matsalolinsu, yana daga cikin abubuwan da suke gadar ma mutum da rahama, yana daga cikin abubuwan da suke gadar ma mutum ni'ima ran tashin alkiyama. Wannan kuma ba kawai ya takaitu bane ga musulmi kawai, wannan zamu iya ganin misdaki wanda yake baharis na aikata irin wannan alkhairi shine a imam musulmi kasantuwan sun yi iman da Allah subhanahu wataala sun mika wuya suna da awlawiya akan wannan amma kuma wannan ba shi yake nihi ba ken duk wanda ba musulmi ba za a yi masa wannan haka wanda ba musulmi ba yana iya ana iya yi masa haka don ya zamanto an kwadaitar da shi zuwa ga addinin musulunci yana daga cikin da'awa da hikma da kuma wa'azi mai kyau wanda Allah subhanahu wataala ce ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mu'izati al hasana hikma yana daga cikin abinda mutum zai amfani da shi wurin jawo wanda ba musulmi ya zamanto ya musulunta wa'azi mai kyau yana daga cikin abinda mutum zai amfani da shi wurin jawo mutum da ba musulmi ya zamanto ya musulunta haka nan kyawun dabi'u taimakon mutane kyautata musu girmama su yakan sa ya kasance mutum ya tasirantu wannan in zamu duba ma a cikin sira na a'imma alaihi salam zamu ga irin wannan diya mutanen da suka kasance a da suna la'antar su suna zagin su sun fi kowa kiyaya da su amma sakamakon mawkifi guda na a'imma wanda za su hadu da su su musu wani mu'amala sai zamanto ya canza su sai zamanto kwata-kwata ya canza su sun taso daga wannan adawa zuwa ga tsananin soyayya ga a'imma alaihi wassalam to wannan shine koro na addinin musulunci kamar da Imam Ali alaihi salam yake cewa mutane kashi biyu ne sunfi biyu ne kuma ya kasance imma akhul laka fid din aw nazir laka fil khalq kuma ya kasance kenan dan uwanka ne a cikin addini musulmi ne dan uwanka kuma ya kasance misalin ka ne na halitta kai mutun ne shi mutun ne saboda kenan zakai mu'amala da kowa mu'amala wanda yake dacewa wanda yake tasiri mu'amala wanda ya kasance ijabi ba mu'amala wanda ya kasance salbi ba sawan ya kasance wanda kuke addini guda da shi ne ko wanda yake halitta na Allah subhanahu wataala wannan ko hadda dabbobi da ma sauran halittu na Allah subhanahu wataala kiyaye su da kuma kyautata mu'amala da su yana daga cikin koyarwa na addinin musulunci sani yazo cikin wasailu shi'a a cikin mujalladi na 16 shahi na 375 hadisi na 21 da kuma 802 shi ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma min ma fi ummati abdun altafa akhahu fillah bi shay'in min lutfin illa akhdamahu Allahu min khudamil janna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wani bawa daga cikin bayan Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai tausasa ma dan uwansa musulmi saboda Allah ya saukake masa wani matsatsi saboda Allah ya walwale masa wata matsala saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata masa saboda Allah subhanahu wa ta'ala sai dai Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya tausasa ma wannan mutum kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mala'iku masu hidima a cikin aljanna sun masa hidima wannan suka bakon yi ma mutane hidima da kuma kyautata musu sakamakon girmama mutane da kuma kyautata musu saboda kenan yana da kyau ya kasance mutum ya kasance mai tarbiya irin ta addinin musulunci ya kasance ya dauke da koyarwa irin na addinin musulunci domin ya kasance misali na kwarai ga musulmi wanda suke musawan su bai kai wannan musa ba da ma wanda ba musulmi ba domin ya kasance ya kwadaita su shiga musulunci wannan shine abin da addinin musulunci yake koyar da mu addinin musulunci bai ce ka je ka kashe wani ba bai ce ka je ka kuntata mu wani ba bai ce ka kai ta'addanci akan wani ba bai ce ka tozarta wani ba ko ka kada girman shi ko abin da ya kama da haka addinin musulunci ya ce ka kyautata hulɗa ne da kowa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa bu'istu li utammima makarimul akhlaq an aiko ne domin in cika manyan dabi'u Allah ta'ala mai sifanta shi da cewa innaka la ala khuluqin azim lalle kana akan dabi'u masu girman gaske saboda haka wannan shine sifan manzonmu manzon rahama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma shine koyarwan shi koyarwan addinin musulunci kuma shine ake bukata ya kasance musulmi ya kasance cikin hayacin shi yayi kokarin tabbaka wannan koyarwa din a cikin rayuwar shi domin ya kasance rayuwar shi da shi da musulmi yayi kyawu hakan da wanda ba musulmi ya kasance yayi kyawu domin ya kasance ya jawo shi zuwa ga shiga cikin addinin shi wannan kin da fatan Allah subhanahu wataala zai amfanar da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.